الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana safiyar ranar Talata ce da ta daidai da 5 ga watan Ramadan, Hijira na da shekara 1433, daidai da 24 ga watan Julai shekara ta 2012. Wannan shine kasan na 97 daga cikin jerin jiwar karatu tukan littafin fiqh as-sira, wallafar Professor Zaid Abdul Karim Zaid, Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi. Idan jama'a ba su manta ba, muna karatu dangane da fiqh as-sira min usul al-madina ila nihayati ghazwi bani quraiza, wato tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, da kuma darussan da ke cikin wannan tarihi tun daga sanda annabi ya iso madina sallallahu alaihi wa sallam har zuwa karshen yakin da annabi ya bani quraiza. Mun ji cewa da ya iso da Madina ya ba da muhimmancin abubuwa guda uku. Abu na farko shine gina masallaci, abu na biyu shine samar da kyakkyawar alaka da kuma ingantaccen zumunci da dangantaka tsakanin musulmin muhajirai da ansarawa, abu na uku shine yin alkawarin zaman lafiya da kuma yarjejeniya ta samar da tsari ingantacce tsakanin musulmi da kuma yahudawa, waɗanda su ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi hasashe akan cewa kasantuwar zaman shi da su a Madina akwai barazana. Don haka sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi marmaza ya kulla dangantaka ta zaman lafiya da su. Waɗannan yahudawa su ne banu Qaynuqa da banu Nadir da kuma banu Quraiza. Sai dai abin takaici shi ne yahudawa nan gaba ɗayansu sun saba waɗannan alƙawuran da aka yi da su. Mun ji cewa su dai banu Qaynuqa, bayan da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yaƙi kafiran Makka Qurayshawa, ya yi galaba a kansu a yaƙin Badar, to sai hassada ta taso a cikin zukatan yahudawan banu Qurayza, wato mutumin nan yanzu ƙara ƙarfi yake kenan, har gashi mutanen da suka kore shi daga garinsu Makka ya koma ya yi nasara a kansu. To sai suka fara ɗaukar matakai na cin mutunci iri-iri, waɗanda daga cikin ire-iren waɗannan cin mutunci har suna fitowa ƙarara suna gaya wa annabi baƙaƙen maganganu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, suna jefawa annabi ƙalubale cewa in ya ga ya iya waƙar dangin shi Qurayshawa, to ya san cewa fa ba zai iya da su ainihin yahudawa ba. To sai dai kai co wannan barazana ta su duk kurari ne na fatar baki. Sai suka koma kuma zuwa ga Tsogala, a inda muka ji cewa a tarihi an samu wani bayahude da ya kokarin buɗe fuskar wata mata a kasuwar su ta Banu Qaynuqa. Matan nan taki ya koma ya lallaba ta bayan ta ya kulle hancin ainihin wato zaninta da wuyan rigarta, tana miƙewa tsaye tsoraicin ta ya bayyana sai ta kwarmato. Wani musulmi ashe yana ganin abin da ya faru sai ya kashe wannan bayahude, yahudawa suka tashi suka kashe wannan musulmi. Daga ƙarshe akai fada wanda akai kashe-kashe tsakanin ainihin musulmi da yahudawa na Banu Qaynuqa. Wannan ba komai bane sai bayyana ƙiyayya a bayyane da kuma ainihin tawar da tarzoma bayan zaman lafiya wanda ake a cikin garin Madina, sannan kuma da ƙoƙarin cin zarafin ainihin musulmi ta hanyar bayyanar da tsiraicin matansu. Ana nan a wannan hali sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga cewa to waɗannan mutane tunda sun ɓarke zaman lafiyan da ake da shi, to bari a ainihin afka musu. Amma sai ya je ya tsare garinsu, da ya je ya tsare su suka galabaita sai suka ainihin fito domin neman sulhu. A lokacin ne Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul, wanda shi yana da dangantaka da su ta ainihin yarjejeniyar cewa shi aminin su ne su ma aminan shi ne, ya fahimci cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama zai iya fatawa ya kashe mutanen nan. Dan haka sai marmaza ya fara roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ka karshe dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace to ya kyale su a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai wani sahabi mai suna Ubadatu dan Samit shi daya daga cikin ainihin wato kabilar Banu Auf dan Khazraj ne wanda suna da alaka kyakkyawa ta aminci tsakanin su waɗannan kabilu na Aufawa wato Khazrajawa da ainihin wannan ainihin kabila ta Banu Qurayza hakika tafsirin mamane da wani da al'asar zamu tashi akan asalin irin wannan alaka ce wanda Allah madaukakin sarki ya zargi Yahudawa da nuna ainihin tubka da warwara a cikin ta wato kabilun Aus da kabilun Khazraj sai suka je suka yi dangantaka wasu suka yi dangantaka da ainihin kabilun Banu Qurayza wasu kuma suka yi da ainihin Banu Nadir to in yaki ya zo tsakanin ainihin Aus da Khazraj sai Banu Qaynuqa su taimaka waɗanda suke goyon baya Banu Nadir sai su taimaka waɗanda suke goyon baya karshe har a samu Yahudi ya kashe dan uwan shi Yahudi ya daura dan uwan shi a garin ya je taimaka wa wani wanda suke da amana da shi amma kuma daga baya sai su koma suna fansar junan su sai Allah yake cewa to fansar juna da kuke yi kuna taimakawa junan ku ne wajen bin dokar Allah don Allah madaukakin sarki ya shar'anta idan an kama da Yahudi to Yahudawa su je su ainihin karbo shi su fanso shi to amma kuma Allah madaukakin sarki ya haramta wa Yahudawa su yaki junan su kuma Allah ya haramta wa Yahudawa su ainihin wato fitar da juna daga gidaje sai Allah ya nuna wajihin tufka da warwara a nan zamu zo kan wannan a tafsiri insha Allah ta'ala na ga zamu taso daga inda malama ya dauko mas'alar Ubadatu dan Samit a inda yake cewa amma Ubadatu bin Samit radiyallahu anhu wa kana ahadu bani Auf ibn al-Khazraj shi dai Ubadatu dan Samit Allah ya kara mishi warda ya kasance daya daga cikin ainihin wato bani Auf dan Khazraj لهم من الحلف مثل الذي لهم من حلف ابن أبي ابن أبي سواء من خزرجا لا ربا سنة بأينهم واتو يرجيجين يا تأمن تكا فكانوا سواء بأينهم وأن يهودا نا بنو قريظة كما يبدأ شما ابن سلول يكذا يقولون وأن دنغان تكا بسو wato ina son ku natsu da kyau ku fahimci wannan gabar domin za ta taimaka maka wajen gane ayar da zamu zo mu fassara a yanzu wadda sababin haka ne ta sauka wato Balarabi idan ka karanta tarihin su a cikin adab zaka ga cewa a rayuwar Balarabi tun da yake yana zama ne tsakanin abu biyu ko ɗayan abu biyu ko dai ana yaƙar shi ko kuma yana yakar wani wato ko dai yana cikin shirin zai je yakuwa ne kaiwa da hari ko kuma yana zaman barbarcewa akwai yuwar wani ya kawo mai hari haka rayuwar Larabawa take a jahiliya imma yana shirin kai hari imma ana shirin kai mishi hari to wannan irin rayuwa da suka samu kansu a ciki sai ta tursasa musu sai su koma gefe guda sai su samu wasu kabilu da mutanen wasu garuruka sai su yarjejeniya da su cewa in kun ji an afko mana to ku kawo mana gudunmawa sannan mu ma idan za mu kai hari to za mu neme ku kuraka mu mu ma in muka ji an afko muku to za mu ainihin kawo muku gudunmawa idan muka ji za ku kai hari mu ma za mu je mu taya ku to Larabawa suna da ire-iren wannan dangantaka wannan dangantakar da suke da ita da aka zo kabilun Aus da Khazraj ba sa shiri da juna tare da cewa asalin su Larabawa ne tushen su daya gari daya suke shine Madina amma ba sa shiri da juna sun wuce shekara 100 a tarihin su suna ainihin yakar juna ana nan a wannan hali sai kowace kabila daga cikin dudin nan sai ta je kuma sai ta kulla dangantaka ta taimakon juna tsakaninta da waɗancan kabilu guda biyu misali Aus suka kulla da Khazraj Aus suka kulla da Bani Qurayza na Khazraj suka kulla da Bani Qurayza Aus kuma suka kulla da ainihin Khazraj Khazraj, Khazrajawa suka kulla da Banu Qainuqa, su kuma ainihin Ausawa suka kulla da Banu Quraiza. To abin da wannan karatun yake ce mana shine, shi wannan mutum Ubayy ibn Salul yana da dangantaka amintaka tsakanin shi da Banu Qainuqa. Da yaga Annabi zai halaka su sai ya tashi ya roki Annabi, sai Annabi ya kyale shi. To abinda wannan gabar tarihin take nuna mana, ga wani sahabi Ubadah dan Samit, shi ma kabilar shi ta Khazrajawa tana da alƙawari na dangantaka aminci da waɗannan Yahudawa, amma shi sai bai yi irin abin da wancan munafikin yayi ba. Yayin da munafikin yake roƙo Annabi a kyale su, shi ko sai ya ce ya zare hannun shi daga cikin wannan dangantaka, Annabi ya musu duk abin da ya ga dama. Shine abin da karatun yake cewa, fa khala'ahum ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sai ya zare hannun shi daga gare su, ma'ana yanzu ya sarrafa da su, ya ainihin bayar da su ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wa tabarra'a minhum, kuma yace ba shi ba su, yi barandaran tsakanin shi da su. To fasihi wa fi Abdullah ibn Ubayy ibn Salul nazalat al-ayat, game da shi wannan mutum, shiwa shi Ubadah dan Samit da kuma Abdullah dan Ubayy dan Salul, waɗannan ayoyi suka sauka da Allah ya ce, ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya, ya ku mu'minai kar ku dauki Yahudawa da Kiristoci a matsayin aminai, a matsayin mutanen da ba su zama aminan ku na rufin asiri. To yanzu wannan aya abinda ake so ka duba shine ba wai sababin saukar ta ba, me yasa ta sauka, ka ji dalili, amma a'a, saƙon da take ɗauke da shi ya shafi kowane musulmi. Yanzu saƙon ba yana kan Abdullah dan Ubayy dan Salul bane, ko kuma akan Ubadah dan Samit. Kowaye kai indai musulmi ne, ka ji Allah yana ce maka kar ka ɗauki Yahudawa da Kiristoci a matsayin aminai, waɗanda za ku ƙulla amintaka. To ina son ku kiyaye, akwai bambanci tsakanin amintaka da kuma mu'amala, don kar ka fahimci tufka da warwara. Mu'amala za ta iya haɗa ka da shi a office, mu'amalar makwabtaka za ta iya haɗa ka da shi, mu'amalar kasuwanci za ta iya haɗa ka da shi, harkar tafiya za ta iya haɗa ka da shi, neman ilimi zai iya haɗa ku, wani aiki zai iya haɗa ku, amma abinda ake nufi nan shine ka ɗauke shi a matsayin amini, wanda yake za ka rinka faɗa mishi sirrinka na rayuwarka da na iyalanka da na addininka da na gudanarwarka. Allah maɗaukakin sarki yana ce maka, in dai ba Yahudi ne ko Kirista, ahir kar ka sake ka ɗauke shi a matsayin amini, domin kuwa ba'duhum awliya'u ba'd, sashin su aminan sashi ne. A lokacin da kake ganin wannan Kiristan ko da Yahudi ka amince da shi, wancan kuma baka amince da shi ba, wannan da ka amince da shi ka bi ka kwashe sirrinka ka gaya mishi ko, to Allah yana ce maka su su kuma aminan juna ne. Shi wancan da ka amince da shi zai kwashe sirrin shi zai gaya wancan da baka amince wa din ba. Ko kun fahimta jama'a? Dan haka sashin su suna da aminci da sashi, sashin su sun yarda da sashi, sun yarda da junan su gaba daya. Kai kuma ka dauki wani a matsayin maki, ka dauki wani kuma a matsayin amini, sai Allah yake nuna maka baka yi ba. Dan haka gaba dayan su ka dauke su a matsayin waɗanda suke ba za ka amintu da su ba. Don in ka sake ka amintu da ɗaya, to sirrin amincin ka zai tafi zuwa sauran waɗanda ma kake ganin makiyanka. Wannan gargadi ne Allah maɗaukakin sarki yake mana, yana daga cikin mas'alar da ita ma za mu tattauna ta a inda ya zan ɗauko mana mukhtasar na tafsirin al-Imam Ibn Kathir, wanda Sheikh Ahmad Shakir ya yi wasu maganganu dangane da irin halin da duniya ta samu kanta a yau. Za mu tattauna insha Allah ta'ala a wurin tafsiri. Abin da Allah yake cewa, wa man yatawammahum minkum, wanda duk ya jibince su, wanda duk ya maida su aminai, yana kwashe sirrin shi yana gaya musu, fa innahu minhum, to ya waye gari ya zama daga cikin su. To wannan zama daga cikin su me yake nufi? Zama daga cikin su yana nufin kawo ridda, wallahi ta'ala a'lam ba haka Allah yake nufi ba kasantuwar ka dauki sirrin ka ka ga musu ka wayi gari ka lalace irin su ka zama mutum mara alqibla mara manufa mara sanin mutuncin addini sai Allah yake cewa inna Allah la yahdi al-qawmal zalimin lamma duk wanda ya irin wannan kasasaba to ya zama azzalimi kuma Allah madaukakin sarki ba zai shiryar da shi ya dora shi ga abin da yake zai zama mafita ga rayuwa alherin shi ta duniya da lahira ba wadannan ayoyi kamar yadda ka ji su ainihin wato sun sauka ne a cikin suratul maida an gani wannan aya ita ce aya ta 51 Allah madaukakin sarki ya taimaka to lokacin da wannan aya ta sauka wa amara bihimun nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi sallama an yujlu anil madina sai manzo Allah ya bada umarnin cewa a kore su daga madina gashi a kusa malam yace a duba sahihul bukhari ainihin wato lamba ta 428 haythu zakara anna ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama ajla yahudal madina a inda imam bukhari ya ambaci cewa manzon Allah ya kore yahudawan madina kullahu baki dayan su banu qainuqa tun daga banu qainuqa wa huwa rahtu abdullah ibn salam sune jama'ar da abdullah dan salam ya kulla aminci da su wa yahud ibn harisa da kuma ainihin yahud dan harisa wa kullu yahud almadina da duk kullu yahud almadina da duk yahudawan madina manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kaf ya kore su zamu dawo mu sake tattauna wannan tarihi insha Allah ta'ala to shikenan yanzu tunda annabi sallallahu alaihi wa sallama daga abin da yayin kore shine ya sa a halaka waɗannan yahudawa amma abdullah ya roke shi to annabi sallallahu alaihi wa sallama yana mutunta duk wanda ya danganta zuwa gare shi koda ba mutumin arziki bane in ba haka babban menene manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai yi wa wannan munafiki alfarma sai dan kadai ya danganta ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ma'ana kasantuwar yana tare da musulmi waɗanda ba musulmi ba suna kallon shi dai a matsayin musulmi na gari tunda kullun da shi ake sallah da shi ake kaza da shi ake kaza amma a cikin musulunci kuma munafiki ne to yawa zo ya roki arziki sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mishi wannan arzikin to arzikin da aka yi mishi shine an sassauta musu daga hukuncin kisa zuwa ga hukuncin kora sai aka kore su ala anna lahum ma aqallatul ibla akan cewa za su dauki abin da raqumi zai iya dauka ne kadai min al'amti ana daga cikin kayayyakin amfani wal amwal da kuma dukiyoyi lam halaqa amma banda makami yani silah wato banda takubba banda makaman su fa ajlahum ila sham sai manzon Allah ya kora su ya kada su zuwa ainihin kasar sham jama'a kun ji yadda al'amarin banu qainuqa ya kare kenan an fahimta zamu dawo kan wannan mas'ala musamman akwai wata tambaya da ainihin wasu suka rubuto a jiya insha Allah ta'ala wanda yake bayan mun gama karatun wannan gaba insha Allah zan yi kokarin tattauna ta amsa ta saniyan na biyu banun nadir banun nadir su kabilun banun nadir rasalat quraishun alyahuda quraishawa suka rubuta takadda zuwa ga yahudawa wa haddadathum bil harb kuma quraishawa suka ainihin razana yahudawa da cewa za su yake su in lam yuqatilu muhammadan sallallahu alaihi wa sallama in har su yahuda ba su yaki annabi muhammad ba to su quraishawa za su yake su falamma balagha kitabuhum alyahud yayin da wannan wasiqa ta quraishawa ta kai ga yahudawa ajma'at banun nadir sai su waɗannan kabilu na banun nadir suka kira taro alal ghadri akan cewa to za su kira annabi taro sai su yaudare shi daga nan sai su halaka shi فارسلت الى النبي صلى الله عليه واله وسلم سيفك ايتاوا النبي cewa yazo an ikhruj ilayna fi 30 min ashabika suka ce ka fito ka zo wurin mu zamu taro da kai ka dibo mutum 30 daga cikin jama'ar ka falamma ja'u qariban min almakan da annabi ya dibo wadannan sahabbai suka taho mutum 30 da suka kusa zuwa wurin taron iqtarahu sai su yahudawan suka kawo bukata suka bukaci an yakhruja fi 30 min ashabihi annabi ya aje 27 daga cikin sahabban يديبو غدا اوكو ويخرج اليه ثلاثه من علمائهم سو كما malamai guda uku daga cikin malaman su za su fito annabi da sahabbai guda uku su kuma da malamai guda uku وقد اخفى هؤلاء اليهود السلاح wadannan yahudawa duk sai suka bi suka dubbinne makamai suka babboye makamai kewaye inda annabi zai iso shi da wadannan mutum uku kun ga yadda suke makirci ku dubi makircin farko kwaso mutum 30 ka tayo da su kaga ba a baka natsuwar cewa kana tare da mutum 30 amma ana jin ya kusa da wurin sai aka ce ya tsaya anan sai aka ce to ya kwashi mutum uku yayo gaba da su su wadannan 27 su tsaya anan baya to a can inda za a yi wannan taro sai suka je suka kewaye wurin da makamai ni za su yi da makaman min fatki bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dan su hannaka manzon Allah su yi kace kace da shi lakin ra'atun minhum akhbarat ibn akhiha min almuslimina sai dai ikon Allah sai aka samu wata mata daga cikin su kabilar yahudawa na banin nadir tana da wani dan uwa musulmi sai ta mallaba ta je ta gaya wa dan uwan nata musulmi cewa ga abinda mutanen nan nawa suka shirye za su muku fa fa asra'a ila ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa akhbarahu sai shi wannan sahabi da ɗan uwan shi da yahudiya ta gaya mai sai marmaze je gaya wa annabi faraja ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya dawo falamma kana al-ghad da kashe gari tai hasarahum rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya je kewaye garin su da sojoji wa qatalahum ya waƙe su hatta nazalu ala al-jila har su ma suka ce to sun yarda sun ci amana sun saba yarjejeniya da aka yi dan haka sun yarda a kore su wa ala anna lahum ma aqallatil ibla su ma sun yarda cewa kadai za su fita daga garin amma babu abinda za su dauka sai abinda da raƙumi zai dauka illa halqa ya'ni silah haka ba za su dauki takobi ba fa anzalallahu subhanahu wa ta'ala suratul hashr anan ne Allah madaukakin sarki ya saukar da ainihin wato suratul hashr fa ajlahu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ya kore su فخرجوا الى خيبر sai suka fita zuwa garin khaybara ga mutum zariya na yi muku bayanin yadda khaybara take idan anan zariya kake tsakanin madina da khaybara kamar daga nan zariya ne zuwa a ce ainihin tashayyari ko daga nan zariya misali zuwa kwanar farakwai dan haka kaga sun fita daga madina amma har yanzu dai suna cikin yankin madina sai suka je sai suka zauna a khaybar wa minhum man sara ila sham wasun su kuma sai suka wuce ainihin zuwa kasar sham kun ji hali na farko da ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kore su wa sababu sami li ijma'ihim malaman tarihi suka ce a wata riwayar kuma dalili na biyu da yasa aka ce annabi ya kore su أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهب إليهم يستعين بهم في دية القتيلين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري من ذن الله يجي ذونا دسون أي تارو أكم وسمتا نبدا دي ونن دعينهم أكا كشي مسو وأي كشي ونن ونسو جنيرا قتل سو جوج من ذن الله ميسونا عمرو بن أمية الضمري shi tun a jahiliya ba ma soja ne da ya musulunta sai ya zama cikin sojojin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to an yi alkawari da banin nadir na zaman lafiya wannan sahabi sai ya je kashe musu mutane guda biyu da kuskure bai san cikin su bane to sai suka ce to a zo a yi zaman sulhu kuma annabi shi ne wanda zai shugabancin wannan zaman sulhu ta bangaren musulmi للجوار الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقب لهما صبو دا إلن زمن تكيوا دا يرجيجين يزمن لا فيها دا النبي يقول لا تو بغا أيائي وسنية دا كسن دا كسكول أخي تو أما النبي يزو قالوا سيسكة نعم يا أبا القاسم نعينك سيسكة نعم يا أخي بابا القاسم كزو غام تيمكيك أزونا أورن تارن أي يرجيجين ثم دخلوا da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo zauna a wurin taro sai suka tayi suka ce da Allah ai musu uzuri suna zuwa da Allah sun dan yi mantuwa akwai wasu manya a cikin gida bari su je su sa su fito wurin taro ga babban bako ya zo wa ta'amaru shi ma bainahu sai suka hada kai a tsakanin su shine conspiracy kenan ma'ana sai suka hada kansu ala an yulqu alayhi sakhratan min fawqil jidar akan cewa yanzu su bayan da yazo ya zauna suka yi mishi shimfida sai suka watsi ina zuwa da Allah bari je a kira wani bari mu je a fito da wani kafin wani lokaci sai zama annabi ne kadai a wurin sai suka shiga cikin gida da mijin za su jeho wani dutse daga saman katanga yazo ya bigi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fa ata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama al-khabar min as-sama' sai jibril yazo da labari ga annabi da labari daga sama bima arada al-qawm akan abin da waɗannan miyagun mutane suke nufin su faqama sai manzon Allah ya miƙe wa kharaja raji'an ila al-madina sai ya yi hin koma madina wa amara rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallama litahayyu li harbihim manzon Allah ya bada umarni ga sahabbai cewa a shirya don aje a yake su wasairu ilaihim kuma a kintsa ay marmaza ainihin a tafi gare su fatahassabu sai suka je ainihin wato suka samu ainihin garin su kamar gari yadda garin zaru yake kage yana kewaye da garu to sai suka je gaba dawan su duk inda suke da na bayan gari da ko ina sai suka je sai suka shiga cikin wannan hisunin nasu wannan cikin garin garin nasu suka kukkunna kofofi fa amara bi qat'in nakhili wa tahriq sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce to duk abu a sassare da dinan su da dinai na daga cikin abubuwan da suka kewaye garin sun sanya da dinai suna da manya-manyan da dinai waɗanda suka kewaye garin gonakin da dinai waɗanda suka kewaye garin ina fata an gane sannan ga ganuwar gari sannan ga kofofi ainihin a garin ina fatan mun gane abu na farko sai annabi ya ce duk abu a babbatse waɗannan da dinai nasu sannan a cinna wa gonakin nasu wuta to wannan kamar yadda zamu zo tafsirin suratul hashr yanzu insha Allah ka ji ba da jimawa ba babban abin takeici ne wanda zai iya sanya wa bayahudi hawan jini domin bayahudi da gonar dabino to kamar da fulatani ne da saniya da fulatani ko sai da saniya ya ba ya iya tsayawa a yanka ta a gaban shi ban san ko ka san wannan ba sai jante sai zazzabi ina fata an gane wannan saboda haka bayahudi ya ga ana cinna wa gonar dabino wuta to sai hankalinsu ya tashi to sai annabi ya ce duk a babbatse dabinan nasu sannan a cinna musu wuta wa zakara ibnu ishaq babban malamin tarihi al-imamu ibnu ishaq ya faɗi cewa annahu hasarahu manzon Allah ya tsare garin nasu 6 layalin kwanaki 6 wa kana nasun min al-munafiqina ba'athu ilayhim an isbutu wa tamannu sai wasu daga cikin munafikai waɗanda suke cikin tawagar annabi sallallahu alaihi wa sallama sai suka sadada suka gaya musu cewa ya ku yahuda wannan ku tabbata akan yahudancin ku kar ku ba addinin ku sannan wa tamannu kar ku yadda kuma ayi wani sulhu da ku muna tare da ku fa in qutiltum qatalna ma'akum in har za a yake ku za mu taya ku yakin waɗannan munafikai ne fa suna cikin tawagar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suke sadadawa suna aikawa da waɗannan yahudawa waɗannan bayanai fatarabbasu dan haka waɗannan yahudawa sai suka yi saurare a cikin gidajensu suka tsaya suka ki fitowa a yi sulhu saboda ga wasu su waɗanda suke ganin musulmi ne sun ce su yi zaman su kwantar da hankalin su in annabi zai yake su su za su watse daga tawaga annabi za su yi su goyi bayan su dan haka sai suka yi zaman su to amma me ya faru fa qadhasallahu fi qulubihim ar-ru'b sai Allah ya jefa tsoro barazana a cikin zukatansu falam yansuruhum kuma waɗancan munafikai ba su taimaka musu ba fasalu an yujlu sai su ma fasu'ilu ko fasalu an yujlu sai ainihin wato annabi ya ce musu da su bar garin an ardihim wato su bar kasarsu ala anna lahum ma hamalat al-ibla akan cewa kadai za su iya fita ne da abin da raƙumi zai iya dauka fasulihu ala zalika akan yarjejeniya da su akan haka wa bi zalika to da wannan abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi wa banu nadir qadallahu ala hadhihi al-fi'a min al-yahud Allah ya kawo ƙarshen waɗannan bangare na Yahudawa su ne banin Nabir. Kaga kenan akwai tarihin guda biyu. Duk waɗannan tarihi guda biyu malaman tarihi sun kawo shi. Na farko dai kaga asalin abin da ya faru shine yaudara suka aiko da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama cewa yazo suna da ainihin wani zama da za su yi da shi. Suka boye makamai Allah ya tona asirinsu. Daga nan ne Annabi ya musu wannan kura. Riwaya ta biyu kuma aka ce Amr ibn Umayya al-Zamri ya kashe musu mutane guda biyu da kuskure suka nemi Annabi ya zo zaman sulhu. Daga nan Allah ya tona asirinsu cewa za su hallaka Annabi ne. Dalili ɗaya daga cikin waɗannan da ya ja Annabi ya musu ijlai. Yanzu idan ka fahimci wannan, dama an ce maka Yahudawa nan a Madina da Annabi yarjejeniya da su kashi uku ne. Akwai Banu Qainuqa. Banu Qainuqa aka ji an kore su, an watsa su, wasu sun yi Sham, wasu kuma sun yi Khaybara. Sai waɗannan Banu Nadir. Ha? Banu Qainuqa an kora su zuwa ƙasar Sham. Su kuma Banu Nadir wasu su Khaybara, wasu su ma suka wuce Sham. Sauran nau'i uku, nau'i na uku, kashi na uku daga cikin Yahudawa su ne Banu Qurayza. Sai malam ya ce amma Yahudu Banu Qurayza, Banu Qurayza su kuwa Yahudawan Banu Qurayza. Fa sa'ati al-hadithu anhum insha Allah ta'ala. Su kuma bayani zai zo, tarihi zai zo game da su in Allah ya so, ba'd al-hadith an ghazwatil ahzab. Bayan an kawo tarihin yakin Ahzab, lirtibat ghazwatil ahzab bi ghazwati Banu Qurayza. Saboda akwai alaka tsakanin yakin Ahzab da yakar Banu Qurayza. To kun ga iya abin da malam ya kawo anan kenan. Amma bari in dan marmaza in ba mu takaitaccen abin don fikirar ta hadu gaba daya. Gaskiyar lamari ina Abubakar yake ne, ina littafin da na sa ya kawo mun. Eh? Ta ban gansu ba, na ce ka teburin karatu na ce Allah kiyaye shi kenan ba shi duka. Gaskiyar lamari abin da ya faru jama'a, waɗannan Yahudawa su an rabu da su akan ba su yi wani laifi ba, su waɗannan kashi na uku. Sai da kafiran duniya suka je suka yi hilf, suka haɗa kai akan cewa a zo a yaƙi mutumin nan, don in ba a yaƙi mutumin nan ba to akwai barazana wadda kowa yake fuskanta game da shi. Don haka duk kafiran duniya suka yadda, da Kiristoci da Yahudawa da masu bautar wuta da masu bautar taurari da kowa suka amintu. To in kun fahimci yadda wannan tarihin yake, yanzu babu sauran wani da Yahudi a Madina sai Banu Qurayza. Su ne al'amari bai bayyana musu a lokacin zuwa lokacin cewa sun saba alkawari ba. Su kadai suka rage a cikin Madina. An zo an kewaye garin Madina za a yaƙi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. A bisa yarjejeniyar farko da aka yi da Banu Qurayza, me ya kamata yanzu su yi? Su zo su haɗu da Annabi su yaƙi waɗannan mutanen duniya da suka zo? A'a, sai ba su yi haka ba. Amma yarjejeniyar dama ta nuna cewa duk ɗan Madina, to Madina tashi ce ko shi musulmi ne ko shi da Yahudi ne, in wani abu ya afko mata za a haɗu a ture. To a lokacin ne sai Banu Qurayza sai suka zame jikin, sai suka je sai suka haɗa kai da sauran kafiran duniya. Da suka haɗa kai da waɗannan kafiran duniya, da Allah maɗaukakin sarki ya tashi cikin ikon shi, sai ya warga da waɗannan kafirai. Guguwa ce Allah maɗaukakin sarki ya aiko musu, guguwa. Sai suka watse, sai suka tsorata cewa ko guguwa ce irin ta Adawa da Samudawa, don a cikin su akwai Yahudawa da Kiristoci waɗanda sun karanta littafan Annabawa, sun ji tarihin yadda Allah ya hallaka wasu mutane Adawa da Samudawa. Na haka sai suka gaya wa sauran kafirai a gudu, don mutumin nan dama an san gaskiya yake, amma dai ana son a yaƙe shi ne. To kun ga iskan nan irin ta ce Allah yake turo wa waɗanda ke faɗa da Annabawa dama, don haka kowa ya gudu. Na haka sai suka gudu. To kun ji taimakon Allah da Allah maɗaukakin sarki wa Annabi. Shi yasa a cikin suratul Ahzab a wannan wuri sai Allah yake cewa fa kafallahu almu'minina alqital. Sai Allah ya hutar da musulmi, musulmi ba su yaƙi ba ko kwada. Waɗannan kafirai sai suka watse. To yanzu waɗannan kafirai sun watse, yanzu Banu Qurayza ina za su tafi Madina za su dawo don anguwa ce guda suke da ita a Madina to yanzu za su dawo Madina in suka dawo Madina za su fara tunanin abin da ya faru ga Banu Qaynuqa'a da Banu Nadir zai same su dan haka da suka je sai suka taru a cikin ainihin su ma isunin su sai suka taru a cikin yankin anguwar su suka yi tsumo-tsumo sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na dawowa daga yaki sai ya ce wa sahabbai mala'ika Jibril ya ce mishi ko har kun aje kayan yaki ne to mu mala'iku ba mu aje ba sai annabi ya ce wa mala'ika Jibril ina za a yi sai ya ce Banu Qurayza sai manzon Allah ya ce duk wanda ya yarda da Allah da ranar lahira kar ya sake sallar la'asar sai a anguwar Banu Qurayza aka tashi a guje aka tafi sai aka kewaye wannan anguwa da aka kewaye su kwana da kwanaki aka hana su shiga aka hana su fita abinci ya kare rayuwa ta kunci sai wani daga cikin su sai ya lallabo sai ya samu wani dan uwan shi da ya musulunta sai ya ce mishi kai wannan irin tarewa da wannan mutumi na koyi mana me yake nufi ne sai shi wancan sai mai haka da wuya da hannun shi wato yanka yanka ku za a yi shi wannan ya faɗa haka ne a iya tunanin shi kuma Allah ya tabbatar da gaskiyar tunanin shi da aka zo aka ritsa su sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tara su wuri guda sai ya ce to yanzu za mu muku hukunci da hukuncin Allah akan ku akwai dan uwan su wanda dan anguwar ne ba yahude ne irin su ya musulunta sai aka ce aje a dauko shi bai da lafiya ina kwance a masallaci aka zo aka dauko shi da aka dauko shi aka zo da shi kan raƙumi har annabi yake cewa kumu ila sayyidikum ku tashi ai mai gidanku ne ku tashi ku sauke shi daga kan raƙumi yahuda suka tashi suka sauke suka yi mishi shimbida sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ka gan su nan ƴan uwanka ne amma ka san cin amanar da suka yi mana Allah a saman bakwai ya faɗa min cewa duk abin da ka hukunta game da su ya yarda dan haka me ka gani game da su in ma a kyale su in ma a kore su in ma a hallaka su duk abin da kai fatawa akan su Allah ya yarda sai ce manzon Allah ni abin da nake gani waɗannan mutane a dubi haba ta duk wanda yake namiji ne in aka ga gashi ya tsoro mishi to dalili ne akan ya balaga a kwantar da shi a ranka shi idan kuwa aka gan shi cewa yaro ne bai da gemu to a aje shi ya zama bawan musulmi haka matansu haka dukiyarsu yanzu Allah ya ce kawo hukunci da hukuncin Allah a saman bakwai sai aka sa mazan gaba ɗaya sai suka yi layi sahabin da yake yana bada labarin wannan hadisin shi kanshi yace Allah ya so shi an daga haba shi lokacin bai balaga ba ba gashi ko daya aka fitar da shi kaji yadda ya kuru shine kai yana bada labari saboda haka aka kwantar da su aka yanka su gaba daya aka yanka su gaba dayan su sai ainihin aka tara matan su da ƴaƴan sai suka zama bayin musulmi kun ji ƙarshen Banu Qurayza kenan to wannan tarihin yana da babi na musamman wanda malam zai kulla mishi ba ya kamata ya kawo shi anan amma sai malam ya dubi alakar kashe Banu Qurayza da waƙin Ahzab to kun ji alakar to in Allah ya kai mu za a je a tattauna a wannan wuri insha Allah ta'ala anan bari in kokarin amsa tambayar da nace jiya wani ya rubuto cewa mecece alakar waɗannan yahudawan da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kora da yahudawan ƙasar ingila da germany na fara amsa wannan tambayar tun karatuttuka da suka gabata wato asali su yahudawa jama'a gaskiya ne sun tsiro daga ƙasar filistin domin nan ne inda maƙar nan ne mazaunar annabi ishaq a nan ne ya haifi annabi yaqub annabi yaqub shi ne ya haifi waɗannan ƴaƴa waɗanda daga cikinsu ne yahudawa suka fito don haka asalin ƙasar su filistin ce gaskiya ne babu shakka akan haka to amma sai suka fusatar da Allah sai Allah maɗaukakin sarki ya tsine musu albarka da ya tsine musu albarka sai ya musu baki ya ce har duniya ta tashi ba za su samu wurin zama ba za su rinka yawo cikin ƙasƙanci da wulaƙanci sai ɗawan hali biyu in sun shiga ko dai su samu wani ya rufa musu asiri ko kuma su dawo su yi imani da Allah, Allah ya kwantar musu da hankali. Ma'anar wannan abin shine Yahudu ba zai sake samun kasa ya zauna lafiya ba in dai shi zai kafa ta, sai dai wani ya kafa mishi ita shi ya zo ya zauna, wani ya rike mishi. In ba haka ba sai dai dawo wa musulunta. A 1950s wajen 53 zuwa 54 bayan duk da aka gama yakin Hitler da bala'o'i da Yahudawa suka shiga, na'am, shi Hitler wani bajamushe ne wanda shi kuma ya jarabtu da ainihin son kashe Yahudawa, domin ya karanta tarihi ne sai ga cewa tun da duniya take Yahudawa ba su taba barinta ta zauna lafiya ba, sai ce to in Allah ya so shi ko yana son duniya ta zauna lafiya, dan haka mataki kadai da ya rage shi ne duk inda Yahudawa yake a kashe shi, ko ko tsoro ko yaro ko mai ciki ko a gadan asibiti ko ina Yahudawa yake, yace kawai a kashe Yahudawa kawai. Wannan ita ce fatawar Hitler, dan haka Hitler ya tayar musu yaki. Wannan yaki da ya tayar musu shi yasa sai suka watsu suka yi ko ina a duniya, suka fantsama suka shiga ko ina a duniya, sun ainihin fantsama sun zo sun hadu da ainihin mutanen kasar Habasha a nan Afrika, a nan Najeriya sun fantsama sun zo sun hadu da inyamurai, Yahudawa sun hadu da inyamurai a cikin tarihi sun zo sun hadu da su. Sakamakon wannan fantsama da Yahudawa suka yi wadda tuntuni da Allah ya tsine musu ba su da gari, haka kuma Allah madaukakin sarki ya sa suka rayu tun wancan zamani na Annabi sallallahu alaihi wasallama, ba su da wani gari sai dai su je su zauna a jikin wasu, sai dai wasu su rufa musu asiri. Yahudawa suka samu kansu a irin wannan hali, dan haka ba za ka iya cewa takamaimai gari kaza gaba ɗayan su kaza bane. Kasar Ingila dama tana nan tun kafin waɗannan al'amura su faru, mana akwai mazaunanta a wurin, amma faruwar wannan abubuwa da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya musu suka fantsama, waɗannan Yahudawa sun tafi sun je sun haɗu da Turawan Ingila. To a nan ne sai suka yi ƙarfi sai ya zama mulki ya koma hannunsu, suka yi ƙarfi a ainihin Germany sai ya zama mulki ya koma hannunsu, don haka za ka same shi ba Yahudu ne amma Turanci yake, kamar yadda a nan Madina Yahudawa ne amma Larabci suke, za ka same su a Habasha Yahudawa ne amma yaren mutanen Habasha suke Buzanci da Larabci da yarurruka na Swahili, za ka same su a nan Enugu da Port Harcourt da Calabar Yahudawa ne amma Inyamuranci suke yi, ma'ana sun salwanta. To a wannan lokuta shi ne sai kasar Ingila sai ta tattaro wasu kasashe ta kaptanan ta kaptanan sai ta so sai ta zuba su a nan, ta ce musu wannan ita ce kasar da dama Annabi Dawuda waye musu alkawari cewa duk inda suka kai za su komo kanta, the promised land. Wannan munafincin ya faru ne ta hanyar kasar Ingila, da haka aka zo aka yi ta koran Larabawa daga gidajensu da garurukansu ana ainihin zaunar da Yahudawa. Kenan in ka fahimci wannan tarihin a takaice shi ne wato hakikanin al'amari, har yau Yahudawa ba su kafa wani gari kafuwa tasu ta kansu ba, sai dai su je su samu wasu sai su haɗe da su, ko kuma abinda ita kasar Ingila ɗin ta musu ta samar musu da wannan yanayi da ake kira kasar Isra'ila a yau. Ina son ka san cewa Ingila ta ɗaure musu gindi, sannan daga baya kasar America ta ɗaure musu gindi. David Duke ya faɗi waɗannan hakikar a cikin ɗaya daga cikin articles ɗin shi, ya ce dan menene ƴaƴan Larabawa ba za su rinka kashe ainihin wato Yahudawa ba, dan menene ƴaƴan Larabawa ba za su rinka kashe Amerikawa ba, ya ce Balarabe an harbi uban shi, ya ɗauko harsashin da aka harba ya ga USA, ya ga harsashin America ne, dan me in ya gaba America ba zai kashe ba, yace dan haka idan America tana son ta zauna lafiya, Amerikawa suna so su zauna lafiya a cikin gida da waje, to su yanke duk wata alaka da suke da ita da Yahudawan duniya. Ni kuma abin da nake cewa shine ba zai yiwu ba America da Ingila su yanke alaka da Yahudawa na kasar Israel. Me yasa? Saboda waccan tsohuwar alakar da waccan tsohuwar dangantakar, ma'ana
ba haushe dan ya samu kansa a inugu tsawon rayuwar shi a inugu za ta sa manta shi ba haushe ne in yaji ana yakar Hausawa a Kano ba zai yi ba dan haka waɗannan Yahudawa dake America da waɗannan Yahudawa waɗanda suke Ingila ba za su taba sa ido su ji ana yaki da Yahudawa ana so a gusar da kasar Yahudawa da kakannin su suka kafa kuma a ce su sa ido ba da wannan za ka gane kenan babu sauran zaman lafiya sai in za a samu wanda zai iya yakar Yahudawa na cikin Israel da kuma Yahudawa waɗanda suke zaune a kasashen America da ainihin kasashen Ingila ina son ka san wata hakika Bill Clinton ba Yahudi ne ba Kirista bane ina son ka san wata hakika Obama ba Yahudi ne ba Kirista bane tuko na bukshon ka sai wani littafi The Obesity mana yana tarihin Obama ne da duk wani abu da ya shafe shi zaka je kaga Obama asalin shi musulmi ne amma da ya rubda addinin Yahudanci ya shiga dan haka akwai alaka mai karfi dangane da kasancewarka da Yahude sannan ka shugabanci kasar America in ba haka ba fa to duk abin da Yahudawa suke bukata shi zaka yi to abu na farko na agendar duk wanda za a tsayar takara a America shine ya yadda zai rufawa kasar Israel in yadda zai rufawa kasar Israel to shikenan za a ba shi goyen baya sannan ya amintu da cewa duk wata barazana daga kasashen Larabawa to zai yake ta wanda za ta zama barazana ga kasantuwar kasar Isra'ila a matsayin ta na kasa idan kuka fahimci wannan abin da kyau za ku gane gaskiyar tunanin Hitler mafita kawai shine da an yaƙi Yahudawa to an kawo lokacin da yanzu sun yi ƙarfi a duniya na farko tattalin arzikin duniya kap yana hannunsu don haka duk duniya yau in dai har za ka yi wata mu'amala ta ƙasa da ƙasa to sai sun saka maka riba saboda da Yahudi baya iya rayuwa sai ya ci riba don haka da ayar riba ta sauka wadda ta haramta riba fada suka yi ta yi a Madina suna cewa wallahi Muhammadu da su yake so yake karya tattalin arzikinsu saboda ya san cewa ba sa rayuwa sai da riba yana daga cikin agenda ta saka duk bankunan duniya akan network duk wani banki da ke duniya an kira shi Islamic Bank ko an kira shi Jaiz Bank ko me aka kira shi yana mu'amala da riba mu'amala farko da riba din ita ce yana kan network na bankunan duniya na'am ga Jaiz Bank nan an kaddamar mana a cikin watan da ya gabata ko watan nan da muke ciki an fara gina mishi rassa a Kano ana kiran mu zo mu bude account saboda an kira shi da interest free amma ina cewa waɗanda suka kira Jaiz Bank as the interest free bank ina ce musu ba su ma san me ake kira interest ba from the Islamic perspective ba su san abin da ake nufi da riba ba wato a musulunci riba ba wai sai ka ci ta ba ba wai sai ka bayar da ita ba idan ka hada kasuwancin ka yi mu'amalantu tare da wanda ke cin riba kai ma maciyin riba ne babu bambanci me yake faruwa yau duk wani banki da ke Najeriya to yana hada ne da bankin CBN ina son ka san wannan duk wani kamfani da aka yi wa rijista yau a corporate affairs commission to yana da alaka da CBN don haka in kana da kamfani abu na farko shine zaka bude current account shine kawai CBN ta yadda duk kudin da za a biya ka sakamakon aikin da kai da wannan kamfanin ba za a biya ka hannu da hannu ba sai dai a biya ka ta hanyar wannan account din don haka duk kamfanonin mu kap da suke da register suna kan network na ainihin CBN kenan don sai ta haka za a biya kudi kaji abu na farko abu na biyu shine duk wani banki shi kuma an hada shi yana kan network da ainihin CBN to shikenan yanzu kai sai ka je ka bude account a Jaiz suka ce maka babu riba in zaka ci bashi ba za a ƙara maka ba idan ka yi jinkirin biyan bashi babu ruwa ba za a ƙara maka babu dai riba kawai kirarin kenan to amma ka'idar ita ce su kudinka ba za ka kawo ka ajiye idan ka ajiye su za su tafi ne kai tsaye su haɗu da sauran kudaden da Guarantee Trust First Bank wane ne duka suke haɗe waɗanda su kuma suna mu'amala da riba don haka tukunnumar kudin za ta haɗu ne gaba ɗaya a wuri guda a ƙarƙashin haka idan kana da wannan kati Mastercard ko ATM card na Guarantee Trust wani yana da na First Bank wani yana da na UBA za ku iya sawa ku je ku cire kuɗi a na juna yanzu wannan kati na Guarantee Trust ne amma za ka iya zuwa kusan kowane banki ba wai a Najeriya ba duk duniya ka gan shi wannan za ka iya cire kuɗi a kowane banki ka dira dan karkai mamaki zan tafi Saudi Arabia ko zan tafi America ko zan tafi India sai kaga babu ko taro tattare da ni sai wannan katin saboda da nadra iya fatina sawa kawai sai in cire kudin wannan kasar amma kuma nan na Najeriya ne na zuba a ciki to abin da nake so ka gane shine waɗannan kudin da wancan yake cire riba da waɗannan waɗanda aka ce babu riba za a je a hada su wuri guda za su mu'amala saboda haka duk yadda za ka kaurace wa riba ba za ka iya kaurace mata ba ko kadan sai dai ba za ka yi mu'amala da banki ba kuma yanzu ko ma'aikacin gwamnati ne kai duk abin da za a biya ka CBN ta ce sai dai a biya ka ta banki ko da tafiya kai kasar waje ka dawo allowance ɗinka sai dai a biya ka ta banki kuma sai CBN sai ya bi ta CBN yanzu dokar da ake ciki kenan to me kake tunani tsakaninka da Allah akan wai a ce an buɗe wani banki wanda za a kira shi interest free ina ganin masu bankin jaiz su daure su je su samu malamai masana na addini ba wai waɗanda suka je suka yi degree akan abin da ake kira Islamic Banking and Finance ba waɗannan ba su isar ba kadai dan haka mutumin da zai fi kowa azurtuwa da ilimi game da banki a wannan zamanin shine na ɗaya mutumin da ya karanci addinin musulunci da kasuwancin addinin musulunci na biyu ya karanci harkar banki a bisa yadda bature din ya tsara to irin wannan shine zai iya duba kaza ya ce riba ne ko kuma kaza ba riba bane amma dai abin da nake so ku fahimta ya ko ƴan uwana musulmi a duk duniya yau babu wani banki wanda zai bugi kirji cewa ba wa mu'amala da riba ko kai tsaye ko kuma a fakaice suna nan a Saudi Arabia za ka ji an ce bankunan musulunci amma za ka ce bankunan musulunci yanzu ga wannan kati da ke hannuna na Guarantee Trust ne akwai na First Bank a hannuna akwai na kaza in na tashi na tafi Saudi Arabia sai in tafi ATM machine na ainihin waɗannan bankuna da aka ce bankunan musulunci sai in ga cewa zan iya cire kuɗin da ke cikin First Bank na Najeriya zan iya cire kuɗin da ke Guarantee Trust na Najeriya ta hanyar waɗannan bankunan na musulunci da na cire sai in ce tur saboda shi Guarantee Trust yana mu'amala da riba shi First Bank yana mu'amala da riba shi Access Bank yana mu'amala da riba shi bankin wane ne Keystone ko Stonky ko wane ne shi yana mu'amala da riba a daidai lokacin da kai ka je ka iya cire kuɗi kenan yana nuna da wancan bankin na mai mu'amala da riba a Najeriya da wannan bankin da aka ce na musulunci yana nuna akwai inda kuɗaɗen ke haduwa har kuma akwai access charges akwai wasu kuɗaɗe da su wannan bankin da ka cire kuɗi ta hanyar su za su cira daga wurinka wani lokacin ka sa ma kafin kuɗin da ka nema su fito sai an ce maka amma fa za a cire naira kaza to me wannan yake nunawa mu'amalar guda ɗaya ce dan haka idan musulmi za su yi mu'amala da banki za su yi ne a bisa halin larura ta sa su kawai amma dan a ce wai wannan bankin ku zo ku yi mu'amala da shi baya mu'amala da riba wato gaskiya a sararin duniyar nan da har yanzu ba mu ga banki kwa ɗaya da ya cika wannan sharuɗan ba amma idan zai in za a iya kafa banki ya zama community bank wanda shi ba za a sanya shi akan networks ba za a hada shi da sauran bankuna ba ba zai mu'amala da CBN ba to shikenan za mu iya da a kira shi interest free bank idan shi din ba yi da riba ga zatin kanshi to abokan Najeriya kuma a yanzu babu wani banki da baka kafa ko da a kofar gidanka ne daga kai sai mutanen anguwarku sai CBN ta baka wasu sharuɗa wanda daga cikin sharuɗan shine sai ta rinka sanin kuɗin da ke shiga da kuɗin da ke fita kuma hanya ɗaya da za a yi haka ita ce za a yi ne ta hanyar haɗakar da za a yi ta hanyar ainihin kwamfutoci na network suna ganin juna kuma kuɗin suna mu'amala da su saboda haka wannan tsarin na kawo mana shine kadai don in bayyana maka hadarin da ke tattare ga barin Yahudawa a duniya irin rayuwar da suke yi sai sun saka kowa yayi ta Yahudawa na cin alade Yahudawa na shan giya akwai magunguna da dama yau Yahudawa suna saka naman alade a ciki akwai abubuwan sha da yawa yau Yahudawa suna saka sinadarai na cocaine a ciki daga ciki har da Coca-Cola manta da cewa an kaga content din baka ganin an sa maka ba lallai a sa maka ba Coca-Cola tana daga cikin manyan kamfanonin Yahudawa waɗanda Yahudawa ke amfani da ita shi yasa duk wata kasala an kana ji sha Coca-Cola ka ji jin kadan baka ji ka watsake zaka yi tsalle kamar doki koken ce ta ratsa ka amma a cikin content da aka sa zaka ga ba za a sa maka koken ba lallai bane a sa maka koken din to haka a cikin wasu abubuwa da yawa da kake ci za a ce maka naman gwangwani za a ce maka kifin gwangwani za a ce maka kaza mafi karancin abin da za su iya za su dauko na naman alade su soya man da suka soya sai a zuba maka shi a cikin gesha ko sabin Yahudawa they are the most corrupt nation in the entire globe Allah ya kiyaye daga nan za ka gane Madina bata zauna lafiya ba sai lokacin da aka share su tun da annabi ya zo Madina ya fahimce su a matsayin hadari to ka ji yadda aka yi ta bi ɗaya bayan ɗaya amma fa an bar su ne su da kansu suka yi committing kansu ga laifin da zai sa a hukunta su ba sharri aka yi musu ba ba kazafi aka yi musu ba saboda shi annabi ya san in dai da Yahudi ne ba zai taɓa yadda ya bi duk wani tsari ko kuma wata yarjejeniya ba to kusan wannan jama'a idan Allah madaukakin sarki ya kai mu darasi na gaba a inda za mu zo mu tattauna wasu matsaloli to a lokacin ne insha Allah ta'ala zan zo mana da wasu abubuwa waɗanda za su ƙara baka mamaki ka ji dai yau na ɓallo maka ɗaya daga cikin makircinsu na harkar kuɗi da kuma harkar abinci da harkar abin sha in Allah madaukakin sarki ya kai mu gaba za ka sake jin abubuwan da za su biyo ba idan jama'a ba su manta ba na ce mana dama in mun gama karatun wannan gaba kafin mu dubi fa'idojin da ke cikin ainihin wannan bangare na tarihi za mu waiwaye adon tafiya suratul hashr mun ji cewa ta sauka ne saboda haka ita wannan suratul hashr ta sauka ne a Madina kuma malamai tun daga cikin sahabbai kamar Abdullahi dan Abbas kamar yadda Ibn Kathir ya kawo cikin tafsirin shi cewa ita suratul hashr ta sauka ne sakamakon wannan kora da annabi ya wa bani nabir a lokacin su ne aka kore su in ba ku manta ba da aka ce su bar gidajensu da sauran kayan duk da suka mallaka sai suka ga su kuma ba za su bar wa musulmi duk wani abu da za su yi amfani da shi ba ba su gama kwashe kayansu waɗanda aka ce musu su ɗiba ɗin gidaje fa sai suka ce ba za su bar gidajensu ba to gida ba za ka iya ɗaukar shi ka tafi da shi ba sai suka bi sai suka rusa da suka zo suna rusawa saboda mugunta sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wa sahabbai to ku je ku taya su wato ku za su yi mugunta eh to ku taya su su yi muku mugunta da haka in buro ya faɗo sai ga da ƙarfin shi sai su fasa sai annabi ya ce wa sahabbai ku rugurguza shi ya zama ƙasa tukunya in suka ga za su tafi su bar tukunya sai su ga a sai su fasa ta a dai tafi sai an tafi dai
to shine suratul hashr ta sauka Allah yace subhana billahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi halittun dake sammai da ƙasa suna tasbihi ga Allah suna tsarkake shi wa huwa al-azizul hakim Allah shine buwayen sarki kuma gani wallazi akhraja allazina kafaru min ahli al-kitab min diyarihim Allah shine wanda ya fitar da kafirai daga cikin yahudawa da nasara min diyarihim daga ainihin gidajensu da kuma kasashensu da anguwannin zaman su li'awwalil hashri a korar farko da aka fara wa yahudawa ba kowa ya kore su ba Allah madaukakin sarki shi ya fitar da su Allah yace ma zanantum an yakhruju ku kanku musulmi ba ku taba zatan za su fita ba ba musulmin da ya taba zatan za a kori da yahude daga madina saboda ana ganin na farko sun zo sun zauni kasa sun yi karfi suke da kasuwanci suke harkan noma wanda duk zai ci bashi jama'a wurin su yake zuwa ya ci bashi hatta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana zuwa ya ci bashin abinci a wurin su wanda zai ci da iyalan shi to karfin nan da suka yi sai zan har musulmi suna zaton cewa waɗannan fa su riga sun zauna zaman da yake babu yadda za a yi su fita wa zannu annahum mani'atuhum husumuhum min Allah su kuma yahudawa suka zaci cewa wannan gari nasu da suka kewaye shi da galuwa suka kulle kofofi suka zaci cewa wannan zai ainihin tare su daga ainihin Allah ya hukunta su Allahu akbar fa'atahum Allah min haythu lam yahtasibu sai Allah ya zo musu ta idda basu tsammata ba ma'ana Allah madaukakin sarki ya sa annabi ya fatawa akan su cewa su tashi ainihin su bar garin abinda suke tunani in yaki za a buga sun gama shirin za a buga yaki da su dan haka ba wanda ya isa ya tashe su daga garin a cikin lumana kamar yadda baka zo ka ji ba da dade wannan ba sai Allah madaukakin sarki ya tarwatsa su daga garin ta hanyar me wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba Allah ya sanya musu firgici da tsoro da razana su da suka yi shirin yaki sai gashi yanzu jikin su ya karaya zukatan su sun raurawa suna roƙon ne a ba su dama kai su fice su bar garin wannan tsoro ne Allah madaukakin sarki ya saka musu a cikin zuciya amma saboda bakin ciki da ba yahude da mugunta ta ba yahude duk da suna halin tsoron Allah yace yukhribuna buyutahum bi aidihim sai suka rinka rugurguza gidajensu da hannayensu wa aidil mu'minina da hannayen mu'mine mu'mine ma suna taya su Allah yace fa atabiru ya ulul absar ya ku waɗanda kuke da basira sai ku tsaya ku lura anan Allah yace ai lura lura farko da ya kamata kai ka gane waɗannan yahudawa jikokin annabawa ne to daga nan sai ka fara lura ashe babu zumunci tsakanin wani da Allah sai in ya bi Allah kowaye kai in ka saba ma Allah kowaye babanka ka saba ma Allah Allah zai baran-baran da kai abu na farko da ya kamata ka lura kenan jikokin annabi Yaqub ne jikokin annabi Ishaq ne jikokin annabi Ibrahim ne manyan mutane ne suka fita daga cikin manyan mutane suka haife su amma da suka zama masharranta kaji Allah ya hana musu sukuni Allah bai dubi darajar iyayensu ya basu ba dan haka kullum Allah yana mu'amala da kai ne a matsayin kai ba a matsayin dan wani ba dan haka yi kokari kai ka zama wani kar ka dogara da darajar wani lura ta farko kenan da Allah yake jan hankalin masu hankali su lura lura ta biyu ka tsaya ka lura da kyau mutanen nan suna da bakin ciki bakin cikin da zai zama bola da za su zamba su da bukatar ta to ba su maka fatan ka amfana da ita yanzu wannan shara ce suka bari abu ne wanda ba zai amfane su ba duk abin da suka san mai amfani ne sun bi sun tsintsince amma tukunya murhu gawayi malaman tarihi suka ce sai da suka bi suka rinka dandake shi ya zama gari karka dubi gawayi kai musulmi ka je ka dumamu ka ji waɗannan mutane ka lura ashe Allah ya yi gaskiya a can baya da muka karanta da yace kaka dauke su aminai ba aminai ba an fahimta jama'a to sai Allah ya ce walaula an kataba Allahu alaihimul jala ai ba dan ma Allah madaukakin sarki ya kaddara musu wannan kora ba wato ita korar ta zama ita ce mai sauki in ma kora in ma kisa
to ba dan Allah ya kaddara kore su za a yi ba la'azzabahum fid dunya dawo musu azaba a nan duniya ba ya sa an yanka su dan haka korar ita tafi sauki kaddara ce amma ita ce mai kyau gare su ita ce mai sauki gare su walahum fil akhirati azabun nar jin cewa ba a yi musu azaba a nan duniya ba ko karka dauka Allah ya fi musu yace a a yi alƙawarin su yi musu azaba a lahira saboda sun ci amanan manzon shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam me yasa Allah yace duk da bai azabtar da su a nan duniya ba zai musu azaba a lahira sai yace zalika bi annahum shaqqa Allah wa rasulahu saboda sun saba wa Allah sun saba wa manzon Allah kun tuna yarjejeniyar da muka karanta jiya idan aka rubuta aka rubuta sai manzon Allah yace Allah shine mafi aminci a cikin wannan yarjejeniyar sannan manzon shi kenan yanzu kun ji inda sakon yake inda haka ba dama Yahudawa a cikin sabon Allah suke dan aka yi wannan tambayar a wannan karkashin ayar cewa a to dama Yahudawa ba sabon Allah suke ba a dama sabon Allah suke amma me ake nufi da cewa sun saba wa Allah da manzon shi shine karya waccan amanar da suka yi wa man yushaqqillaha to sai Allah ya kawo kaida ta gaba daya yace shi kuwa Allah duk wanda ke saba mishi fa inna Allaha shadidul iqab Allah mai tsananin ukuba ne to yanzu ana gargadin ka wa kai musulmi da kake bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai ma idan ka saba abin da ya same su shi zai same ka karka dauka cewa kai dan gaban goshin Allah ne a za ka ci gaba da zama dan gaban goshin Allah ne in kana bin Allah da ka saba ma Allah Allah zai maka azaba kai ma ta wulakanci irin wanda yake musu to sai Allah madaukakin sarki ya sake dawo da mu yana komawa da mu tarihin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da sahabbai suka yi musu Allah yace ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idhnillah ya ku mu'minai babu wata bishiyar dabino ita ce lina wadda kuka ainihin dafe ta ko kuma kuka batta a tsaye sai da ya zama wannan abin da kuka yi da izinin Allah kuka yi a ƙarƙashin haka wannan abin da mu'minai suka yi ko ba a kiran shi almubazaranci kaga Allah yana da irin nashi logic din in ba haka ba da sai Allah madaukakin sarki ya ce a bar dabinan dan dabino dai ba inda zaka dole sai ka bar shi wani abin mamaki malamin mu Muhammad Zarban al-Ghamidi Allah ya saka mishi da alheri wanda yake bosa ne na Jami'ar Islamiyya dake Madina shine babban limamin masallacin Quba duk da ya ritaya daga ainihin aiki shekaran nan ainihin ya ritaya daga Jami'ar Islamiyya ya koma ya ci gaba da limanci a nan masallacin Quba kamar yadda yake ya rinka bi wani lokaci yana nuna mana yana cewa kun ga wannan wannan gona to tun gonakin Banu Qurayza ne suna nan har yanzu a cikin Madina saboda yanzu ai gari yayi girma saboda haka da a bayan gari ne suke amma yanzu saboda garin Madina yayi girma sai ga ce nan eh nan anguwar Banu Qurayza ce har yanzu waɗannan dabinan suna nan dan dabino ko an dafe shi to zai sake fitar da ƴaƴa ya sake fitowa to me kake tunani shekara 1400 ko an fahimta jama'a dan haka waɗannan dabinai nasu da aka batse da wuta da aka cinna wa gonakin to dan karka da kana zargin musulmi cewa to ai da musulmi sun bari sun amfana da su sai Allah madaukakin sarki yake cewa ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha babu wata bishiyar dabino da kuka batse ta ko kuma kuka batta a tsaye akan tushen ta fa bi idhnillah sai da ya zama da izinin Allah ku kai Allah ne ya ce ku yi amma kuma wal yukhzi wal fasiqin Allah ya yi haka ne dan ya ainihin wulakantar da ya kaskantar da ya bata wa mutanen banza rai shine maganar da na faɗi ba wahudi ya ga ana datse da dino to sai hankalin shi ya tashi to Allah ya yi haka ne dan ya kaskantar da su suna ji suna gani a lokacin sun koye a cikin garin sai aka biyo su ana ainihin daddatse waɗannan dabinai nasu dan hudu ya dauki wannan fatawar lokacin da yake yakar goburawa goburawa sai ai hakuri kullum mun hadu da goburawa sai su ce ba su jin dadin wanga tarihi sai in ce to ba yadda za a yi ina da abokai sakkwatawa jikokin shehu kuma ina da abokai goburawa jikokin yinta in muka haɗu a wurin jira sai wancan jikan dan godiyo sai yace alaba ta malam ba Allah ba mu tarihin bakin kahirin nan sai ne ce wallahi tallahi ba ni son cin mutunci na abin to wallahi tashi da kai an bayin ji wannan da kyau ko dan godiyo lokacin da yazo zai waki gobe sai da ya aiki da wannan ka'idar dan godiyo yana zaune shi ma a nan gobir din yanayi yayi tsanani har ya tashi gudu ke jira da yake karfi daga bayan zai zo yake su sai suka ainihin rufe gaba ɗayan gari da suka rufe garin sai dan hudu sai ya bada fatawar cewa abi duk a tuttuje shukokin su sannan bishiyoyin su kuma a sa musu wuta haka dalla ya fadi a cikin littafin infaqul maisur yace da aka sanya wa waɗannan bishiyoyi na su wuta aka tuttuje shukar su sai hankalin su ya tashi sai suka bude kofar sai suka fito sai aka yake sai aka yi nasara a kan su to an ga tarihi gobra ba su jin daɗin shi to amma haka abin ya faru ba yadda ba a yi amma su ma gobra ai suna yin wani abu duk sallah in suka zo wasan sallah ban san ko ka taɓa zuwa wasan sallah ba inda ba gobori a nan ko kuma yana ji ya san haka duk shekara sukan fito wasan sallah wasan sallan nasu har sukan ainihin yi wani dramatizing abubuwa su sa shi kamar drama haka sai ga wata bagobra ta fito ta yi shiga kayan yaƙi tana ina ɗan hujiya yake ɗan kaza kaza ina yake ana maka takobi Allah madaukakin sarki ya kiyaye Allah ya yi wa ainihin wato Yahudawa wannan abin ne don ya ainihin kunyata su ya kaskanta su wannan irin dukiyar tasu jama'a ita ake kira fai'i abin da ake nufi ganima ita ce aje a yaƙi mutane a yi buga in buga a kashe na kashewa a ɗaura na ɗaurewa to sai a kama dukiyarsu sai a ce ganima to amma in haka zo za a yaƙe su suka ainihin nuna ba sa son yaƙi sai aka kore su suka fita garin suka bari to wannan ana kiranta fai'i ita kuma to ga bayani akan fai'i Allah ya ce wa ma afa Allahu ala rasulihi dukiyar da Allah ya tara wa manzon shi minhum daga waɗannan Yahuda da aka kora sai Allah ya dawo da hankalin musulmi yana ce musu fama aujaftum alaihi min khayli ba ku ainihin kada wani doki ba ba ku hau wani doki kun yi zabura an yi buga an buga ba wala rakabin ba ku yi wata tafiyayya akan abin hawa irin raƙumi ba walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha Allah ne yake dora manzannin shi akan wanda yaso kuma Allah ya dora manzon Allah akan ainihin Banu Qurayza a karka Banu Nadir a karkashin wannan dorawa ne aka samu dukiya wato yanzu Allah yana nuna wa sahabbai ne wannan dukiyar fa to ba kun same ta da wata wahala bane ta jihadi ba kuma wata safara ce wata tafiyayya kuka yi ba a cikin garin ku ne Allah madaukakin sarki ya kori masu dukiyar ya mallaka muku ainihin wannan dukiyar sai Allah ya ce wallahu ala kulli shay'in qadir Allah na da iko akan komai wato Allah na iya azurta ka ba tare da kawo wata wahala ba ko ne kala zarati Allah mai iko ne akan haka to sai Allah madaukakin sarki sai kuma ya zama wannan dukiya to dan kada masu karfi su dauka cewa to yanzu tunda dai dukiya ta samu ta irin haka to su kadai za su more ta sai Allah ya ce ga abba za a raba ta yace ma afa Allahu ala rasulihi duk wata dukiya da Allah ya tara wa manzon shi irin wannan wadda ba a yi wahalar jihadi ba min ahlul qura wadda take an same ta daga mutanen wani gari ne to in an zo ga wadda za a kasafta ta falillahi za a baiwa Allah nashi bangaren da yake nufi da za a baiwa Allah shine za a kai baitul mali baitul mali dukiyar Allah ce anan ko an fahimta yadda in larura ta samu bawan Allah ko bayin Allah ko bawar Allah sai a je a biya musu bukata dan haka kunjuri na farko da za a aje dukiyar walil rasul sannan za a baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tun daga wannan shekarar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama bai sake talauci ba ba can in ma yayi noma in ma wani ya kawo kyauta ya bashi in ba a samu ba kuma a ji mu a hakura amma tun daga wannan lokacin Abdullahi dan Umar yace hatta abinci annabi yana ajewa iyalan shi na shekara guda saboda an ware wasu gonaki aka ce to waɗannan nashi ne an ware wata dukiyar kasuwanci aka ce wannan ta manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ne ya bashi an fahimta jama'a ta iya yiwa ka ce to ai kuma nan abin babu son kai karka faɗa haka manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam amma ai karka manta kuma Allah ya haramta mishi cin wata dukiyar ita ce ta me sadaka da zakka kai kuma Allah ya halatta maka amma ka dubi annan inda kake jin sunan shi ya bayyana kadai kai kuma sunan ka ya sake bayyana anan kuma ya bayyana a can tudu ba kai ya ci tudu biyu shi ya ci tudu daya to na shi kun kake ganin gashi ko kun fahimta jama'a saboda haka wannan dukiyar kadai Allah ya halatta wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ita ce dukiyar fai'i bayan haka dukiyar zakka wannan Allah madaukakin sarki bai halatta wa Annabi sallallahu alaihi wasallam dukiyar da aka samu a jihadi Allah ya halatta mishi ne ba a matsayin shi wai na manzon Allah ba a matsayin shi na ɗaya daga cikin sojojin musulmi dan haka ko da ba shi duniya duk wanda ya hau wannan kujerar tashi ta shugabanci na jihadi za a ba shi irin wannan amma wanda duk ya zama khalifan musulmi bayan manzon Allah ba za a ba shi wannan kasan na manzon Allah ba na fai'i kun fahimci wannan da ke jama'a saboda waɗannan wurare ko suna daga cikin wuraren da gobe in nazo zan tattauna gabobin da Yahudawa mustashriqun orientalist a cikin sira suke zargin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ai da ya bubbuge kakannin su ya kashe wasu ya kori wasu sai ya yanka wa kanshi wata dukiya mai yawa sai a ce to me yasa bai yanka wa kanshi a cikin zakka ba in shi yake yankawa don haka anan ka ji Allah madaukakin sarki da kanshi yake nuna cewa duk abin da aka yi da izinin Allah aka yi sannan kuma Allah da kanshi ya kasafta ba a bar Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi ba a hadisin shi balle Yahudawa su samu hujja na'am mu musulmi ko ba ara ba ta zo ba hadisi ya faɗi daidai ne amma yanzu abin da ake cewa inda Yahudawa sun yadda da abin da aka yi wa kakanninsu ya biyo bayan abin da kakanninsu suka yi ne duk Yahudawa sun yadda akan haka sun yadda cewa an yi yarjejeniya ne sai kakanninsu suka saba amma abin da suke cewa don dai kar su bar magana ta tafi haka sai su ce to ai mutum yana da damar in an yi yarjejeniya in ya ga ba zai iya cikawa ba ya ɗauka wa kanshi matakin da ya kamata sai a ce a hudu diplomasiya ba haka take ba idan aka yi yarjejeniya da kai sai ka ga cewa ba zai doka ci gaba da bin yarjejeniyar ba to ba ɓallewa za ka yi ba kawai za ka dawo ne a sake signing out ko kun fahimta jama'a shi yasa kuwa ga aure haka Allah ya gudanar da shi idan kina zaune da mijinki kika ga ba kya so ba wai za ki tada bala'i ba ne ki rikita gida ko da tsiya ko da arziki a sake ki a'a akwai wata mafitar sai ki kawo cewa ke ba ki da sauran bukata a ci gaba da zaman aure amma ba wani abu da ake miki dan haka kina neman ku yi sulhu wanda wannan sulhu shi ake kira kulli shi ke mun sai a rabu da ke dan haka a musulunci dukkanin wani legal contract legal binding duk wata yarjejeniya da aka zauna aka kulla ta alumana to ba a yadda a warware ta da yaki ba sai a sake warware ta da lumana jama'a kun fahimci wannan da kin Allah madaukakin sarki ya taimaka to Allah ya kasance wannan dukiya cewa sallallahu walil rasul abawa Allah abawa manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama walil zil qurba abawa dangin annabi su ma wadanda Allah ya haramta musu cin sadaka wadanda Allah ya haramta musu cin zakka su ne ɗayan annabi sallallahu alaihi wa sallama da jikokin shi da tattaba kunnen shi har duniya ta tashi in ya tabbata wannan jikan manzon Allah ne ko to haramun ne ya ci sadaka haramun ne ya ci zakka shi yasa ya ku sharifai ya ku jikokin manzon Allah ku daina karban sadaka ku daina wawusa daga cikin dukiyar mutane da nufin cewa ku sharifai ne na'am za a samu jikokin manzon Allah har duniya ta tashi manzon Allah ya tabbatar mana da haka ba ma musu wannan na daga cikin jikoki shine za a samu mahadi mahadin nan annabi ya ce zai zo a cikin zurriyar Fatima zai zo ainihin a ƙarshen duniya to Fatima tana nan a duniya ne to amma a yanzu a duniyar nan akwai jikokin Fatima akwai tattabakunnan Fatima to za su ci gaba da haihuwa har ƙarshen duniya su haifi mutumin da zai zama mahadi dan haka waɗannan su ake kira sharifai idan ka iya kiyaye nasabarka ka kiyaye in ka iya kiyaye nasabar ka babu laifi kace kai sharifi ne amma in baka kiyaye nasabar ka ba wallahi tallahi in kace kai sharifi ne wuta zaka ina son ku san wannan dan ma'anar ta kai wa annabi ƙarya wanda biyo wa annabi ƙarya wuta zai je dan haka akwai mutane da za su ce shi sharifi ne yace shi jikan manzon Allah ne babu laifi kai jikan manzon Allah ne eh man anta ibnu man halaka sanad sahih wan nasb sahih ala annaka min asbat rasulillah kana daga cikin jikokin manzon Allah wallahi in ka iya kawo haka abu ne mai sauki kai jikan manzon Allah ne kuma dole a baka darajar da manzon Allah yake a baku da Allah yake cewa qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba dole ne a soku so na musamman sannan duk sanda aka samu dukiya irin wannan an kori kafirai suka watsa suka bar dukiyar in aka raba dole a ware wani kaso a baku naku na musamman amma in baka iya kiyaye nasaba ba wallahi karka yi kanka wannan ina fadin wannan maganar jama'a ina ishara ne zuwa ga kan mutane irina a Kano akwai anguwanni da ake kiransu anguwannin sharifai a ƙauyukan Kano akwai ƙauyukan da ake kiran ƙauyen gabaɗayan ƙauyen sharifai ni kakannina daga wannan ƙauyen suke a yau kaburbukan iyaye da kakannina suna nan a wannan ƙauyen a bakin kogi in ka kama hanya daga Rimin Gado zaka tafi ainihin Kabo ina nan daga bangaren dama sunan ƙauyen kenan sharifai bai da wani suna in ba haka ba idan ya zama abin da ake nufi sharifai jikokin manzon Allah to ina iya bugun kirji in ce a yanzu da muke rayuwa kaf ni kadai ne wanda ne karatun addini daga cikin waɗanda suka fito ƙauyen amma ina tabbatar maka da cewa wallahi ni kaina ban da dalili ban da nasaba wanda za mu ce mu jikokin manzon Allah ne wallahi bayan kaf a wannan ƙauyen waɗanda suka fito a ƙauyen a yanzu da nake magana a wannan zamanin a waɗanda suke da rai tun daga iyayenmu waɗanda suke da shekaru 80-90 har zuwa ƙanananmu kaf babu wanda za a ce yayi karatun addini to in ko baka yi karatun addini ba baka iya sanin nasaba ingantacciya balle ta manzon Allah da ta shafi addini don haka wallahi duk abin da yake baka da tabbas akai wallahi karkace kai kai ne na ɗaya kenan na biyu waɗannan kakannin namu da suka fito daga waɗannan ƙauyukan tunani ne babu shakka kuma waɗanda suke da alaƙa da ainihin Musa Jakolo Musa Jakolo shine shugaban Fulani da suka shigo wannan yankin da ake kira arewacin Najeriya shine kakansu dan Hodiyo shi yasa kake ganin daga cikin gidan Hodiyo akwai waɗanda har yanzu in suka sa nasaba su sai su sa Jakolo asalin shugaban Fulani da ya shigo da su Najeriya daga Futa Jalo sunan shi kenan Musa Jakolo to hatta waɗannan Fulani da ke ƙasar Kano anguwanni da ƙauyuka suna danganta kansu zuwa ga can sannan kuma su ɗan Hodiyo na danganta kansu cewa su jikokin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi sallama to su malamai ne Abdullahi Gombe ya kawo nasabarsu wazirin Sokoto Malam Junaidu Allah ya gafarta mishi ya kawo nasabarsu amma bayan su kada wani Bafulatani ya ɗauki wannan nasaba ya yi runtanta domin nasabtuwarka ko dangantuwarka da waɗannan Fulani su Musa Jakolo to ba kuma ta iya tabbatar maka da nasabarka cewa kai ma jikan manzon Allah ne idan an samu wasu daga cikin Fulanin sun san nasabarsu wannan mas'alar ya daɗe ina so in warware ta kuma wannan saƙon ya kai kunnen musamman Kanawa waɗanda da yawa suke danganta kansu zuwa ga jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam asalin abin da ya kai ni na tsaya ne wannan bayanin ka ji shi amma na haɗu da wani Bakano ne a ainihin Jimeta ta Yola a jihar Adamawa sai naji kamar raha suna wasa da wani abokin shi yana ce mishi tunda nazo garin nan naku nake cin wuya sai ni ne ka tsalan dan nace me yasa kake cin wuya sai ce ba sa kaumar manzon Allah to sai na gane wato shi wai dan dariqa ne yake wannan dan izala ne yake mishi tsaya cewa ba sa kaumar manzon Allah dan haka shi jikan manzon Allah ne sun bar shi ba sa kawo sadaka dan haka yana cin wahala sai nace to amma in dai kai ka tabbata kai jikan manzon Allah ne yace ko shakka babu shi fa daga sharifai yake nace a daga sharifai bayan nan fa yace a duk wanda yake daga sharifai ai jikan manzon Allah ne sai nace a ne na saba ka sai ka saka sai nace to ka kaddara kai din shi ne kuma nan kana fada ba a ba ku sadaka to ai haram ne ku ci sadaka sai yace to shi bai taba jin wannan ba nace ka je ka tambayi malamin ka in dai kai sharifi ne to haramun ne ka ci sadaka saboda zakka aka kawo jama'a da dino tayi guda sai Hassan ko Husaini yana karami kafin Annabi ya lura ya dau da dino daya yasa har ya fara ci ya fara hadewa sai Annabi ya shake shi har sai da ya amayo shi sai Annabi ya bugi bayan shi yace kai baka san cewa zakka ko sadaka haramun ce gare mu ba kaji farare ne karami ya ci amma sai da aka shake shi ya amayo ta amma kai gandarore da kai kana yawo kana cin dukiyar mutane da nufin cewa kai sharifi ne jikan Annabi dole su baka sadaka kuma haka baka ce ba su kaunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah maraukakin sauke ya taimaka dan haka jama'a kun ji Allah yake cewa a bayar da sadaka din nan walizul qurba ga dangin manzon Allah na kusa wal yatama da kuma ainihin marayu والمساكين دمسكيني وابن السبيل دمتفي وانب ايرهن هنيا تجامش مسألة باشي دا بزريكو بزريين كيمشي الله مروك كنسل كيوا وانا ربوني دا كنشي كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم دان كي يزم وانا ايرهن واتو دولة وانا غنيمة وانا دوكيا تزم ما سوى داتا نيكو دا تكيوكو زا عرباوا دومن قالوا بي دوكيا انتزو ايرهن وانا kuduba galibi manyan kasa ne suke rabe ta gargadan budget da ake na gwamnati da kudaden gwamnati idan ba zuwa akai akai yaki aka samu wannan dukiyar ta Najeriya ina tabbatar maka ba zai zama sai wani da wani ba kadai amma yanzu aka tashi turo dukiyar hannun wa take fadowa chairman secretary na local government da makamantansu mai sharafa sai abin da aka bashi idan dukiya ta taho daga tarayya ta zo jiha tana faduwa ne hannun ma hannun gwamna karshe sai ka ga dula wato ni'imar kawai tana yaduwa ne a tsakankanin wasu mutane to Allah baya son haka a cikin tsari shi duk wata dukiya da aka same ta a ƙasa sakamakon ba yaki ba inda an yaki to sai waɗanda suka yakin kai za su ci ta an fahimta ba kamar man fetur da duk wani sinadari da za a same shi na uranium da duk wata dukiya da za a samu to kamata ya duk dan kasa ya ji dadi a kanta Allah bai yadda wasu su bi intu banda wasu ba jama'a kun fahimta wannan shine tsarin Allah game da dukiyar da ta zo ba tare da wani ya tare da yaki a kanta ba kisa ba ga kasashe irin su Saudi Arabia in ka ce babu mutumin da za a ce talaka in dai dan kasa ne wallahi ba kai kuskure ba a talauci irin wanda kai kake tunani ba kai kuskure ba dan ba wanda ya rasa abinci abin sha sutura asibiti ilimi wannan kowa aiki a kasar gwamnati ta dauke maka wannan sakamakon arzikin man fetur da sauran sinadarai da suke da su saboda haka duk talaucin dan Saudi Arabia idan kansa ta kama shi asibitin garin su tace sai a America za a yi mishi aiki to kai za a ce je kira dangin shi ne rana kaza za a kai shi America a yi mishi aiki ba dai a fito gidan radio ko talabijin ana neman taimako duk halin naƙuda da matarka ta samu kanta aka zo aka haifi jarirai masu laruwa ko waɗanne iri ne in dai ƴan ƙasa ne to gwamnati ta ɗauke duk wata wahala sannan ilimi idan za ka yi digiri kai digirgir ka dingire ka zama alwusu-wusu a cikin karatu Saudi Arabia za ta karantar da kai za ta baka ko ina ne ka tafi kai saboda haka duk wani gari a Saudi Arabia in dai ya kai a ce gari ba fa jiha ba akwai jami'a misali ka ce akwai jami'a a Zaria ko to akwai a Kafanca akwai a Saminaka haka duk wani gari saboda haka jami'o'i a Saudi Arabia kamar makarantun secondary ne kowane gari in nace jami'a abin da nake nufi tertiary institution